This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaicin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, sai a gyara zama a sauraron labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. A ranar Asabar, ɗaruruwan masu zanga-zanga a birnin Tel Aviv na Isra'ila suka amayar da takaicin su kan gazawar gwamnati na cimma yarjejeniyar da za ta maido sauran waɗanda ake garkuwa da su a Gaza zuwa gida. Masu zanga-zanga da suka rika daga tuta a yankin kasuwancin ƙasar sun rika daga falaye da ke ɗauke da rubutu da ke cewa yarjejeniya a yanzu a dakatar da yakin, ba za mu yi watsi da su ba. Sun rika buga ganguna suna ihu da faɗin cewa me yasa har yanzu suke cikin Gaza. Wani daga cikin masu zanga-zangar, Zahiru Shahar, mai shekaru 52 a duniya, ma'aikacin banki da ke zaune a birnin Tel Aviv, ya ce an samu damarmaki bila adadin na kawo ƙarshen rikicin, amma gwamnati ta yi fatali da su ɗaya bayan ɗaya. Shi ma wani mai fafutukar ganin an sako sauran waɗanda ake garkuwa da su da ya fito zanga-zangar mai suna Moore, wanda aka kashe kawunsa mai suna Abraham Munda a lokacin da ake tare da shi a Gaza. Ya ce tashin hankalin ƙaruwa yake yi mako bayan mako ba tare da ganin ƙarshen shi ba. Masu caccaka sun rika tambayar dalilin da yasa har yanzu aka gaza cimma yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin, musamman ganin cewa a yanzu Isra'ila ta cimma yawa daga cikin gurukanta a yakin da ya haɗa da kisan shugaban Hamas Yahya Sinwar a watan jiya. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya buƙaci abokan hulɗarsa da su daina sa ido suna kallo, su hanzarta ɗaukan matakan taka birki kafin dakarun Koriya ta Arewa da aka aika Rasha su isa fagen daga. Zelensky ya ankarar da shirin da Ukraine ɗin ke yi na kai hari kan sansanin da ake ba dakarun Koriya ta Arewan horo, to sai dai ya ce Kyiv na sanye da inda wurin yake, to amma ba za su iya kai harin ba tare da samun umarni daga ƙawayen nata ba na yin amfani da makaman zamani masu cin dogon zango da za a iya kai hari da su har cikin ƙuryar Rasha. Zelensky ya faɗa cikin wata wallafa a kafar sakonnin Telegram a ranar Juma'a cewa a maimakon haka sai gashi Amurka ta sa ido tana kallo, Birtaniya ma ta sa ido tana kallo, da Jamus duk sun zuba ido suna kallo. Kowa na jiran yadda dakarun ƙasar ta Koriya ta Arewa za su yi galgala al'ummar Ukraine. A ranar Alhamis ne dai gwamnatin Biden ta ce yanzu haka wasu dakarun Koriya ta Arewa su 8,000 na hallare a yankin Kursk na Rasha da ke kusa da kan iyaka da Ukraine, inda suke shirye-shiryen taimaka ma Kremlin faɗa da dakarun Ukraine a nan da 'yan kwanaki masu zuwa. A jiya Asabar, sojojin da 'yan asirin Ukraine suka ce an kai 'yan Koriya ta Arewa su sama da 7,000 shirye da kayayyakin yaƙi da makaman Rasha zuwa yankunan da ke kusa da Ukraine. A wani labarin makamancin wannan, Kyiv ta yi kira ga Moscow a safiyar yau Lahadi da ta samar da jadawalin sunayen burtsinonin yakin Ukraine domin yin musaya, bayan da Rasha ta zargi Ukraine da yin kafar angula ga shirin na yin musaya da yake neman jadawalin sunayen 'yan ƙasar ta Ukraine daga takwaran shi na Rasha. Kwamishinan hukumar kare haƙƙin bil'adama na Ukraine, Dmitry Lubinets, ya rubuta a shafinsa na Telegram cewa a koyaushe suna shirye da yin musayar burtsinonin. Kyiv da Moscow sun rika yin musayar burtsinoni akai-akai tun bayan cikakkiyar mamayar da Rasha ta yi wa makwabciyar ƙasar tata a shekarar 2022. Musaya ta ƙarshe ita ce wadda aka yi a tsakiyar watan Oktoba, inda kowane ɓangare ya maido da burtsinoni 95 zuwa gida. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An kashe wasu mayaƙa uku a yayin wata musayar wuta kashi biyu a yankin Kashmir da ke ƙarƙashin ikon Indiya, cewar jami'ai a jiya Asabar. Cikin wata sanarwa da aka fitar, sojojin Indiya sun ce dakarunsu sun kama wata ƙungiyar mayaƙa a wani daji da ke kudancin gundumar Anantag a ranar Asabar, da ya kai ga wata musayar wuta da ta yi sanadiyar mutuwar mayaƙa biyu. A wani labarin na daban, a yankin da ake takaddama a kan shi na babban birnin Sinagar, 'yan sanda da wasu masu kayan sarki sun kashe wani mayaƙi a yayin wata musayar wuta, bayan dakaru sun samu na rahoton sirri a yankin da ke makwabtaka, inda yake a ɓoye a wani gida da ke yankin. 'Yan sanda suka ce sojoji biyu da 'yan sanda biyu suka samu rauni a yayin gumurzun. Mazauna yankin sun ce dakarun sai daga haska tocila akan gidan bayan sun yi wa gidan kawainya wanda salon da dakarun indiya kan yi amfani da shi a yankin mai zagaye da duwatsu. A ranar Asabar ne wani jami'in sojin Isra'ila ya ce dakarun ruwan Isra'ila sun kama wani babban jami'in Hezbollah a yankin arewacin Lebanon tun da farko a ranar Asabar. Hukumomin Lebanon suka ce suna gudanar da bincike kan ko Isra'ila na da hannu wajen kama jami'in ruwan kasar ta Lebanon da wani ayarin masu rikin makamai suka yi gaba da shi a yankin gabar ruwa da ke kusa da arewacin garin Bartron a ranar Juma'a. Jami'an sojin sun ce tuni aka aike da wanda aka kama din zuwa yankin Isra'ila inda ake gudanar da bincike akan shi ba tare da sanar da sunan shi ba. Jami'an sojin Lebanon biyu sun tabbatar ta kafar labaran Associated Press cewa dakarun ruwa sun sauka a Bartron ne misalin kilomita 30 daga arewacin Beirut suka kuma yi gaba da wani dan asalin Lebanon. To sai dai ba a bada wani cikakken bayani kan sunan jami'in.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci, sannan mu da arzikin sake kasancewa a cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Sun da ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu a murar matasa daga kafofin yanar gizo. Sunana Nima Abdulrauf, jagora shirin. Madalla, a cikin shirin na wannan lokaci za mu ji ra'ayoyin 'yan Najeriya musamman ma matasa a game da zaben kasar Amurka da za a gudanar a ranar 5 ga watan Nuwamba shekarun nan ga muke ciki. Zaben da wasu masana ke kallo a matsayin mai cike da cece kuce wanda al'ummar kasar ba su taba ganin irinsa ba a tarihin Amurka. La'akari da irin ababen da suka faru a yayin gangamin yakin neman zaɓe tsakanin 'yan takarar jam'iyyun Democrat da Republican wato Kamala da Trump. Al'ummar kasar Amurka dai za su zaɓi shugaban kasa bayan da 'yan takarar majalisun wakilai da na dattawa a ranar 3 5 ga watan Nuwamba, inda kallo ya riga ya koma ga yadda zaben zai kaya. Ko menene 'yan Najeriya ke cewa a dangane da wannan zaben? Bari mu saurari wasu matasa daga birane daban-daban na kasar.
Sunana Moriya Ishaya. Ra'ayina shi ne so nake ni a bawa Harris ne don ita baka ne kuma kazan Trump ba su buga shi haka ba. So in Harris ta samu zamu dan taimako.
Sunana Bashir Musa Usman, ina magana daga Calabar, Nigeria. To maganar zaben Amurka na 2024 gaskiya magana ce da take dauka hankali sosai, musamman ganin yadda maganganu masu zafi daga bangaren Donald Trump da ita ma Kamala Harris take daukan hankalin mutane. Trump na yin magana mai karfi kan sauye-sauyen da zai kawo idan ya koma mulki, musamman dangane da tattalin arziki, tsaron kasa da dokoki da suka danganci immigration. Nan kuma bangaren Harris ita kuma tana magana akan kariya, doka da oda da kuma cigaba da kulawa da hukumar Amurkawa. Ni dai a da ra'ayin babu tabbaci game da wanda zai iya cin zaben, saboda halin da ake ciki na jefa kuri'a Amurka da kuma yadda kowa ko da bangaren ke amfani da dabaransu. Amma duk da haka in a suna ni da gaskiya ina son a ce ita Kamala Harris ta ci, saboda ina tunanin ita ce za ta iya jaddada haƙƙin bil'adama na Amurka da kuma duniya akan Donald Trump wanda ya nuna ƙiyayyarsa ga addinin musulunci da musulmai har zuwa baƙaƙe da kuma laraba.
Ita ma 'yan Najeriya ta shafa gomman shekaru da zama a birnin Missouri na kasar Amurka kafin ta dawo gida Najeriya don bayar da nata gudunmuwa a game da cigaban kasar ta ce.
Sunana da ta hawa babura aikin wannan zaɓe da zai zo a next week, muna nan muna murna da zuwan shi saboda duk lokacin da aka ba wa ɗan ƙasa 'yancin zaɓe kamar an buɗe masa wato kwando ne na zaɓi akan rayuwarsa ta gaba da ta al'umma gabaki ɗaya. To kai da ya rabu kashi-kashi a game da wannan zaɓe, amma mu dai kan ba shakka inda muka sa gaba shine akan Democratic Party. Personally su nake marawa baya, muna nan muna kokari akan kafa tarihi wa ita mataimakin shugaban ƙasa ta yanzu da ta riga ta kafa tarihin farko da tarihi na biyu za ta kafa ta zama mace ta farko da za ta zama shugabanmu ta Amerika. An buɗe kofofin jefa ƙuri'a shari'a a kasashe daban-daban hatta mu ɗan ƙasar America da muke da ƴancin mu zabe ko muke a wasu kasashe daban muna da ikon mu je embassy ɗin mu mu jefa ƙuri'a kuma tabbas za mu jefa ƙuri'a a duk inda muke saboda an hore mu da kan cewar ƙuri'an mu abace mai muhimmanci kada ka zaci cewa wai ƙuri'a ka ɗan kwaya ɗaya ba za ta canja komai ba a'a tana baka wani irin kuzari ganin cewa kai ma fa ka kada ƙuri'a kuma alhamdulillahi kana da bakin da kenan idan shugaba bai adar da alƙawarinsa ba zaka bigi kirji kaje ka tambaye shi me isa bai adar da alƙawarinsa ba musamman ma shugabanci irin na America dai ba wa mutum ƴancin ya je yayi wa shugaba tambaya kai tsaye ba tare da gefe ba so muna nan muna zuba ido muna jiran kuma ta Allah ta kasance saboda ƙarshe dai Allah ya riga ya san wane ne ko wace ce shugabar America ko shugaban America na ƴan satuttuka za mu sani
to masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan muni America yanzu lokaci yayi da zamu ji ta bakin kwararre a fannin nazarin siyasa kuma masani a fannin diplomasiyar kasa da kasa Malam Baban Yusuf
wato wannan takara da ake yi na zaben shugaban kasar America tsakanin mataimakin shugaban kasar America na yanzu Kamala Harris da shi kuma tsohon shugaban kasar America Donald Trump ya kawo wani sauyi ko da yake ni a nawa ganin sauyin ba yanzu ya fara ba na kakkausar maganganu da zage-zage da nuna wariyar launin fata da sauransu abu ne wanda yake kusan an saba idan zabe ya karato za ku ga cewa masu takara suna ƙara zafafa kalmomin su a tsakani amma idan muka koma baya takarar da shi tsohon shugaban kasa Donald Trump yayi da tsohon shugaban kasa Obama da kuma inda suka sake bauzawa da shi Donald Trump yana kan mulki da shi wannan shugaban kasa da yake kai Joe Biden za a ga wato abun yana ƙara zafafa musamman saboda shi salon siyasa na Donald Trump an san shi yayi kaurin suna wajen kaifin harshe da maganganu wanda ke fike ba su da linzami wanda shi kasance ya ƙara assasa wannan abu da ke tsakaninsa da Kamala Harris a wannan takara haka ma suka yi da takararsa da Hillary Clinton amma wannan ya ƙara zafafa saboda kasancewar shi Donald Trump idan aka tuna shekara ta 2020 bai san zai sha kai ba akan wannan ya jawo abin da ba a taɓa yinsa ba a America ya dauko ƴan baranda da ƴan daba suka shiga majalisar America abin da zama abun kunya ga America suka yi kace-kace da gurin suka nemi masu nakasa ko suka kashe kakakin majalisa ta lokacin nan su Pelosi suka rika neman mataimakin Donald Trump wato Mike Pence akan sun kisa ba da haɗin kai a ce shi yace already ma ya fara irin wannan maganganun yanzu cewa yana nuna alamun idan bai ci ba kana kaza
to Malam Baban Yusuf ina ga magana cewa Najeriya na kallon America a matsayin abar koyi ta fuskar demokradiyya hadidi wannan lokaci
magana cewa mu kaman Najeriya muna kallon America wato kasa ce wacce take ta zama wato abar koyi a maganar demokradiyya ya zama wato manuni ne gare mu cewa ba dole bane mu je muna koyan abu ko muna kwafansa gabaki ɗaya dole ne mu yi amfani da hankalin mu da tunanin mu da abin da zamu kwafa da abin da kuma ba zamu yi amfani da shi ba asali ma mu Afirka muke ba America muke ba
to shin akwai wanda kake ganin zai kawo sauyi a cikin ƴan takara Kamala ko Trump
a maganar ko Donald Trump ko ita Kamala Harris ko wannan sai zama shugaban kasa ba na ganin za a samu wani sauyi na bangaren tattalin arziki ko bangaren dangantakar Najeriya da Amurka wanda zai kawo mana ci gaba ko kuma Afirka gabaki ɗaya kamar yadda na faɗa a wani bayani da nayi na sharhi kowannen su ya zama shugaban ƙasa tsarin su na dangantakar su ta cinikayya da ta tattalin arziki da Afirka ko Najeriya ba zai sauna ba saboda haka ni a gani na ba za ta sake zani ba kowannen su ya zama shugaban ƙasa haka zalika abin da yake faruwa a Gaza tsakanin Isra'il da Palestine ko abubuwa da suke faruwa misali a Sudan da sauransu saboda haka kuma America anawa hasashen su ma suna fuskantar wani sabon sauyi na siyasa demokradiyya a America saboda Donald Trump ya kawo sabon tsari na siyasa wanda zai canza launi da salon siyasa a Amurka. Ko zai a ci gaba haka ko ba za a ci gaba haka kuma wannan sai mun ga wa zai ci wannan zabe.
Ina kuma ga batun yin amfani da kalamai masu tsauri a yayin gangamin yakin neman zabe daga ƴan takarar Republican da ma Democrat din.
Wato cece ku ce da maganganu masu kaifi da kakkausan murya a ranar ƴan takarar neman shugaban ƙasar Amurka, wato mataimake shugaban ƙasa da yanzu Kamala Harris da shi kuma tsohon shugaban ƙasa Donald Trump. Abu ne wanda yake ya asasa hasali ya samu asali tun fil azal, sai dai lalace wasu ko kuma kaifinsa ya ƙara ƙaruwa tunda tsohon shugaban ƙasa Donald Trump ya shigo takarar shugaban ƙasa Amurka. Kun ga wannan launin tsakaninsa da tsohon shugaban ƙasa Barack Obama ya sake irin wannan halayya a kaninsa da Hillary Clinton ɗan takarar Democrat a wannan lokaci, an kuma kuma gwabza a tsakaninsa da shugaban ƙasa na yanzu Joe Biden. Talo ne na siyasa na Donald Trump wanda ya ƙara asasa siyasa ta wato gaba. Kamar yadda nace wannan ba sabon abu bane, idan aka koma ba a gargari, idan dai aka zo siyasa ko ta neman gwamna ko ta neman sanata ko ɗan majalisu da shugaban ƙasa, musamman idan abin ya zo kusa ana samun wannan.
Duk da cewa ana kallon zaben Amurka na wannan lokaci a matsayin mai cike da rashin tabbas, ana sa ran cewa mafi akasarin masu kada ƙuri'a za su hallara a rumfunan zabe, kuma wasu za su tsaya a kirga ƙuri'u a gaban su. Sannan da alamun ba za a sanar da wanda ya lashe zaben ba sai an shafe wasu kwanaki. In ji manazarta a fannin siyasan to masu sauraro gabaki ɗan kuma ana muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka sai kuma bakin da suka kasance tare da mu a cikin shirin da suka bada ra'ayoyinsu. Ni Halima Abdullahi da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alheri. Mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Bi salam.
Madalla, yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki da Hawwa Umar za ta gabatar.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. ƴan kwanaki gabanin zaben Amurka, kasashen duniya na ta muhawara tare da bayyana ra'ayoyinsu, tare da nuna tasiri da kowane ɗan takara zai iya yi ga kasashen duniya. A ɓangaren kiwon lafiya, ƙasar Amurka ta kafa tarihi wajen bada tallafi ga kasashen Afrika, musamman don yaƙi da cututtuka masu yaduwa da kuma ƙarfafa cibiyoyin kiwon lafiya. Tallafin ya shafi bayar da alluran rigakafi, magunguna da kuma kuɗaɗe. Idan za a iya tunawa, a lokacin annobar cutar corona, ƙasar Amurka ta ba da tallafin alluran rigakafin cutar fiye da miliyan 693 a duniya, kuma daga ciki an ware miliyoyin alluran musamman don ƙasashen Afrika ta hanyar shirin COVAX, inda Najeriya kawai ta samu sama da allurai miliyan 18. Ko a kwana-kwanan nan da aka samu bullar cutar kendar biri wato mpox a Najeriya, gwamnatin Amurka ta samar da allurai kimanin 10,000 na rigakafin cutar ta hannun USAID. Haka kuma muna jin yadda kasar Amurka ke bada tallafi na kuɗi, allurai da magunguna, gidan sauro na zazzabin cizon sauro wato malaria da kuma cutar HIV AIDS da sauransu. Wannan yasa a duk lokacin da zaben Amurka ya karato, kasashen Afrika ke daukar sa da muhimmanci. Ina tare da tsohon daraktan tsare-tsare bincike da ƙididdiga na hukumar lafiya matakin farko a Abuja, Dr. Abdullahi Bula Magarba, kuma ya yi mana ƙarin bayani ne game da tasirin irin wannan tallafin da ƙasar Amurka ke bayarwa a ƙasashen Afrika.
Ƙasar Amurka tana da tasiri wajen wato kula da harkokin lafiya ba ma wai Afrika kaɗai ba, ko kuma Najeriya, wato kusan duniya ma gaba ɗaya. Gwamnatin Amurka tana ba da tallafi a ɓangaren lafiya ta bangarori kala-kala, kuma akwai bangaren da yake directly hukumar ce take yi, kamar ce US government support, ko kuma akwai lokacin da take bayarwa ta hukumomin ta na kasa, wato kamar a ce Center for Disease Control da take Atlanta, sannan kuma akwai kamar su Institute of Human Virology, akwai USAID, US government aid kenan, kuma sannan tana bayarwa ta bangaren waɗansu hukumomi na Majalisar Ɗinkin Duniya, kamar a ce hukumar lafiya ta duniya wato WHO, sannan kuma kamar UNICEF wato United Nations Children Fund da kamar su UNESCO da UNDP. To kaga duk wannan kungiyoyi ne na na Majalisar Dinkin Duniya wanda kuma tana samun babban tallafin ta ne daga kasar Amurka. Sannan kuma akwai wasu manyan kungiyoyi wanda yake ba na wato Majalisar Dinkin Duniya din ba, to amma kuma Amurka tana tasiri wajen taimaka musu, wato kuma su Gavi Global Vaccine Alliance, to duwa na suna mura tallafi da daga wajen Amurka. Sannan kuma akwai bankuna da kamfanoni masu yin magunguna, misali bankuna kamar World Bank da wato ainihin headquarter din ta ma a cikin Washington yake kusa ma yake da gidan shugaban kasa. So kaga akwai lalle tasirin a kasar Amurka da aikin wannan banki. Sannan ita ma IMF tana tsoron gwamnatin Amurka sosai saboda tana da kashi mai soka a cikin sa. So sannan kuma akwai kamfanoni masu yin magunguna kamar masu yin maganin rigakafi, kamar magungunan wato tsara iyali, sannan kuma da sauran magunguna da yawa da ake taimakawa jama'a da shi. Amurka hakika tana da tasiri akan harkar lafiya ta duniya. Kuma zaben wancewa waye in ya ci za a samu wani tangardo ko waye in ya ci za a yi karaya, ina ganin cewa kasashen Afirka da kuma sauran kasashen da suke mora da Amerika ba za su samu wani tangarda da yawa ba, saboda ita Amurka kasa ce wanda take da tsarinta. Kuma tsarin nan nata yana da wahala da an samu canjin gwamnati, ki ga cewa an samu wani tangarda akan wani taimako da suke bayarwa. So su ba tsari bane wanda za a ce kin ka samu wani sabon gwamnati za a zo a ce komai da canja, a'a ba su cika yin irin wannan ba. Yanzu dai kam ba mu cika gani irin wannan ba. Abinda dai ake iya gani shine ba mamaki wani ya hau ko ya kara wani tsarin ko kuma ya rage wani dadan haka ko kuma ya dan bada wani kuskurima akan tsarin. Amma gaskiya ba a cika samu wani canji babba wanda har zai shafi irin tallafin da ake bawa kasashe masu tasowa irin su Najeriya da sauran kasashen Afirka da Asia da suke amfana daga kasar Amurka.
A nasa bangaren kwararren likitan al'umma Dr. Hassan Shu'aibu Musa ya yi bayani ne kan irin hasashen sauyi da masana ke ganin za a iya samu bayan zaben na Amurka musamman a bangaren lafiya.
Wanne irin canji za a tsammata bayan an yi zaben kasar Amurka a bangare na lafiya da asibitotinmu da kuma health system dinmu na kasashen Afirka? Na farko dai za a so masana sun hasko cewa za a ci gaba da bada tallafi a bangaren lafiya saboda muhimmancin sa. Sannan kuma za a iya samun wato raguwa daga cikin kudaden shiga da ake bayarwa ma gwamnati a matsayin tallafi na bangaren lafiya saboda yanayi, musamman ma idan yan majalisar Donald Trump ne suka samu mulki. Na biyu shine health security da kuma pandemic preparedness, wato tabbas irin gudunmuwar da ake bayarwa wurin health security program da kuma engagement na kasashe na Afirka, wato kamar surveillance da shauransu, za a iya samun threat wurin raguwa da shi saboda yanayin ko hankalinsu zai iya komawa gida saboda su samu su killa barkoki da aka samu wanda siyasa take kawowa bayan gama zabe. Za a iya samun impact na policy changes a kasarmu saboda tallafin da aka saba samu, za ka je asibiti ka ji an baka rigar sanje na sauro, za a iya maka gwaji, za a iya cewa akwai wani tsari na daban na masu ciwon kanjamau ko sida, to lalle za a iya samun dan canjin yanayi wurin bada funding da kuma wurin gudanarwa da sauransu. Sai kuma inclusion na local stakeholders, wato a decision making. Tabbas kasashenmu muna da wato kungiyoyi na sa kai wanda a turanci ake cewa NGO, wanda suke zaune da irin technical working group da suke zauna su bincika menene ya kamata a ce an yi a bangare na lafiya ko kuma a wanzar da shi a al'ummance. Za a iya samun dan canjin yanayi gurin mu'amalanta su da kuma ba su grant saboda priorities zai iya canjawa. Sannan empowerment na local health system, wato yanayin yadda za a sake muku wato intervention kasashe ko kuma madafai na gwamnati su samu su gudanar da tsare-tsaren su na lafiya. Sai health disparities, wato kullum ana kokarin aga an rage wato bambance-bambance da yake cikin al'umma gurin samun damar ganin likita da kuma samun kulawa a lafiyance. Tabbas idan an samu canjin mulki wanda ya danganci wanda ya zo, ana kyautata zaton wasu daga cikin su, za a iya samun canjin yanayi wanda zai iya kawo gibi wato rara sosai tsakanin shi talaka da mai kudi, wanda mai kudi zai iya sawa ya samu tallafi bisa ga abin da aljihunsa zai iya kashe masa, zai iya bashi, shi kuma talaka ba lalle bane hakan ta samu saboda tallafi na kasashe manya kamar Amurka ya ja baya.
Shi ma ƙwararren likitan yara a Abuja Dr. Lawal Musa Tahir ya yi sharhi ne game da tasirin zaben ga kasashen Afrika ta bangaren kiwon lafiya.
Kasashe da dama a Afrika suna amfana daga tallafi daga gwamnatin Amurka, misali ta bangaren cututtukan da ake maganin su ta allurar rigakafi musamman na kananan yaran nan wanda suke kawo matsalancin cuta da kuma wani lokaci kisa. Gwamnatin Amurka ta taimaka kuma tana taimakawa kasashen Afrika da yawa wurin yaki da cututtuka musamman na annoba. An samu taimako ta bangaren magani da kudade da kuma korarwa ga ma'aikata. Misali idan aka tuna cututtuka irin su tarin fuka, irin su HIV/AIDS da sauransu, an samu taimako misali da sosai daga gwamnatin Amurka zuwa kasashe da dama. Irin wannan idan aka samu canji na gwamnati, dole za a samu damuwa kasancewar ba a samu shin wanda zai zo din, wanda zai ci gaba da irin ba da wannan taimako ne, ko wanda zai rage ne, ko kuma ya hana ma a gaba daya. To kenan wannan zabe zai yi tasiri a irin waɗannan kasashe da suke amfana matuƙa.
Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki nake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma da haka muka zo ƙarshen shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku, da kuma likitocin da muka kasance tare da su a cikin shirin, ni Hawwa Umar da na gabatar nake cewa mu huta lafiya.
Madalla, yanzu kuma sai nasihar Lahadi.
Sunana Rabi Dr. Ayuba Y. Kanta, Chairman na Kristocin Nigeria Reshen Jihar Kebbi, Nigeria. Yau za mu yi nasihar Lahadi a kan magana ta koyi aikata alheri da nagarta. A cikin littafin Annabi Ishaya Sura 1:17 tana kira mu cewa mu koyi yin abin da ya kamata, mu yi adalci, mu kare waɗanda aka danne hakukkuwansu kamar su marayu da bauraye. Yanwa babu shakka yau kasar mu tana cikin wani mawuyacin hali, hali na rashin tabbas, na rashin yarda da juna. Abinda ya kawo wannan rashin aikata alheri da kuma aikata adalci. Yau za ku ga kasar mu ta rabu. Allah ɗaya sai iyakan rabuwan kawuna da muka sami kanmu a ciki, rabuwan kawuna na addini, na kabilanci, na kowane iri. Wannan ba zai kawo mana cigaba ba. Abinda muke bukata yau shine duk wanda Allah ya ba su shugabanci su zama masu aikata alheri. So domin haka duk wanda Allah ya dora musu wannan haƙƙi na shugabanci, mu koma ma Ubangijin Allah, mu koyi aikata alheri da kuma nagarta, mu zama mutanen masu kyautatawa, mu zama mutanen masu yin gaskiya. Gaskiya guda ce, idan aka kauce mata dole a dawo mata, domin rashin gaskiya sa muka fada a cikin yanayi da muka sami kanmu a yau. Amma idan muka koma wa Ubangiji Allah, mahalaccin sama da ƙasa, mai komi mai kowa, shi da kansa zai gyara mana. Duk wanda ya gyara ya sani, wanda ya bata ya sani. Babu wani wanda bai sani idan ya gyara ya sani ba, babu wanda kuma bai sani idan ya bata bai sani ba. Fatan mu shine Ubangiji Allah ya ba mu ikon da za mu yi gyara mai ma'ana, yadda ka san mu za mu samu walwala. Ubangiji Allah kuma ya sako mana da ni'ima. Allah Ubangiji ya samu kasar mu albarka, ya samu duk duniya baki da albarka, da zaman lafiya, zaman lumana. Na gode.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Zuwa madadin waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Lewis Gresham da ta daidaita mana sauti da bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya.